Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Madina Dahiru Mishana ce tare da Yusuf Aliyu Harande. Muke farin cikin kasancewa tare da ku. A cikin shirin za ku ji yadda wata tawagar Majalisar Dinkin Duniya ta baiwa shugaba Muhammadu Buhari shawarar sulhu da ƴan Boko Haram.
Wannan shawara ta yi daidai saboda in ka la'akari da cewa Majalisar Dinkin Duniya tana da masaniya kuma ta san ta shiga irin wayannan fitini-fitini ko ta ina a duniya.
Za kuma ku ji sabon tsarin biyan kuɗin lantarki da za a fara amfani da shi a Najeriya. Muna kuma tafi da rahoto na musamman kan halin da tattalin arziki ya shiga yayin annobar coronavirus. Daga bisani za ku ji labaran wasanni. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Yayin da tashe-tashen hankula masu nasaba da launin fata ke ƙara ta'azzara a Amurka, da daren jiya Laraba, mataimakin shugaban kasar Mike Pence ya shaida wa 'yan kasar cewa ba ku da tsaro ƙarƙashin jagorancin Joe Biden. Ya caccaki ɗan takarar jam'iyyar Democrat mai ra'ayi irin na masu buƙatar rage kuɗaɗen 'yan sanda. Joe Biden ya ce tsarin Amurka kansa na nuna wariyar launin fata ne, a cewar Mike Pence lokacin da yake jawabinsa a babban taron jam'iyyar Republican a dare na uku. Ya ƙara da cewar Biden ya ce 'yan sandan Amurka na nuna wa tsararru bambanci a fakaice, kuma aka tambaye shi ko zai goyi bayan rage kuɗaɗen 'yan sanda, sai ya ce lallai ba shakka zai yi. Pence ya amince da tsayawa takara tare da Donald Trump karo na biyu a zaben da za a gudanar a ranar 3 ga watan Nuwamba. Wata kotu a ƙasar New Zealand ta yanke hukuncin kisa ba tare da yiwuwar yin afuwa ba a nan gaba ga wani bature mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsi wanda ya halaka wasu masallata 51 a masallatai biyu a shekarar da ta gabata. Ɗan ƙasar Australian Brenton Tarrant bai yi magana a lokacin da alƙalin wata kotu Cameron Manda ya gabatar da hukunci a yau ba, bayan kwashe kwanaki 4 ana shari'ar. Wannan shine karon farko da aka taɓa zartar da hukuncin kisa ba tare da yiwuwar gafara ba a ƙasar ta New Zealand. Alƙali Manda ya misalta aika-aikar da Tarrant ya yi a matsayin abin da ya saba wa hankali, ya kuma kira matashin mai shekaru 29 mai tsananin son kai. Ya ƙara da cewar baka nuna tausayi ga waɗanda ka cutar ko misƙala zarratin. Ma'aikatar shari'ar Amurka a jiya Laraba ta sanar da cewar za ta gudanar da bincike akan harbin wani baƙin fata da aka yi a garin Kenosha a jihar Wisconsin. An dai harbi Jacob Blake ne a ranar Lahadi, wanda ya sanadiyar barin shi da rabin jikinsa baya aiki, inda ya samu rauni a cikin jikinsa. Ma'aikatar shari'ar ta tabbatar da cewar hukumomin binciken manyan laifuffuka ta FBI tare da haɗin gwiwar hukumomin tsaro na jihar Wisconsin za su gudanar da binciken. A cewar rahoton, an kira ofishin 'yan sanda na garin Kenosha don kawo agaji bayan wata mata ta kira tana cewa saurayinta ya zo, alhalin kuma an hana shi zuwa wurinta. A daidai lokacin da aka shirya gudanar da wasanni na ƙasa na ƙwallon kwando, basketball a turanci, na ƙungiyar Milwaukee, 'yan wasan sun ki aminta da buga wasa da zummar jawo hankalin mahukunta da jami'an tsaro kan buƙatar ɗaukar matakai akan cin zarafin baƙaƙen fata da ake yi a Amurka. Wannan matakin ya samu karɓuwa na ƙin shiga gasar a duk faɗin ƙasar. Haka zalika, an shirya wani babban wasa na ƙungiyar ta NBA wanda aka dakatar da shi. Duk ƙungiyoyin na maza da mata, haka da 'yan ƙwallon ƙafa, duk sun shiga cikin wannan fafutukar, inda suke nuna rashin adalcin da ake yi wa 'yan wasa. Haka ita ma 'yar wasar tennis Naomi Osaka ta tabbatar da cewar ba za ta buga wasanta ba, wanda za a yi a yau Alhamis na zagayen kusa da ƙarshe.
To a gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu shiga taskar rahotannin namu. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Najeriya ta gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a fadar gwamnati dake Abuja, inda ta bashi shawarar yin sulhu da ƴan Boko Haram domin gaggauta kawo ƙarshen yakin da aka shafe sama da shekaru 10 ana tafkawa. Daga Abuja ga Umar Faruku Musa da ƙarin bayani.
Tawagar wakilan Majalisar Ɗinkin Duniya dake Abuja karkashin jagorancin Mr. Edward Kalon sun gana da shugaba Muhammadu Buhari, inda suka bada shawarar cewa lokaci yayi da gwamnatin ta yi nazari da tunanin yin sulhu da ƴan kungiyar Boko Haram da sauran ƴan ta'adda waɗanda ke hana zaman lafiya a cikin Najeriya. Wannan bayani na Edward Kalon, wanda ya jagoranci tawagar ƴan Majalisar Ɗinkin Duniya dake aiki a Abuja da waɗansu sassa na Afirka ta Yamma, sun nuna muhimmancin yin wannan sulhu ne idan aka yi la'akari da irin wahalolin da ake fuskanta na maganar ƴan gudun hijira da kuma kasa ci ya cinye a yakin da aka yi shekara sama da 10 ana tafkawa a yankin arewa maso gabacin Najeriya kafin ya fantsama ya isa arewa maso yammacin Najeriya da tsakiyar ta. Na yi kira da tsohon ministan watsa labarai a Najeriya Alhaji Ibrahim Dasuki na Kande domin in ji ko wannan shawara za ta iya tasiri ganin irin lalurorin da ƙasar Najeriya ke fuskanta da kuma matsayin da shugaba Buhari ya nuna cewa yana da imanin sojojin kasar za su jamawa da wannan yaki, inda yake cewa
wannan shawara ta yi daidai saboda in ka la'akari da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya tana da masaniya kuma ta san ta shiga irin waɗannan fitini-fitini ko ta ina a duniya, inda ta sa baki wajen sulhunta irin waɗannan fitini-fitini.
Gani shugaba Buhari yake da jajircewa akan cewa sojojinsa ƙwararru ne, sun share wurare daban-daban na duniya. Kana ganin za a ba bori kaya hau tun da ya sha faɗa cewa ƴan kungiyar Boko Haram kamar rubabbun sojoji ne ƴan ta'adda da ba za a haɗa da ƙwararrun sojin na Najeriya ba.
A to ai wannan maganganun ya faffaɗe su, miwa ya faɗe su a cikin wani yanayi ne daban ko na fushi, amma har lokaci ma shi kan shugaban kasa ya faɗa cewa ga rana kaza za mu kushe waɗannan ƴan Boko Haram din, amma Allah bai yi ba. Saboda haka in an kasa dole a wasu dabaru.
Mallam Nasir Zahiruddin, a matsayin ka wanda ke sharhi akan al'amuran tsaro a cikin kasa, kana ganin ba kasawa ba ce mahukuntan Najeriya za su ga sun yi idan suka je su yi sulhu da ƴan kungiyar Boko Haram?
Gaskiya ne zai iya yiwuwa sojan Najeriya idan ka ɗauki lissafin makamansu da yawansu sun fi ƙarfin ƴan Boko Haram, to amma ba irin yakin da aka koya musu su yi ba ne na ta'addanci ake yi yanzu. Akwai sulhu iri biyu: akwai sulhu da ake yi a waje kowa yana gani, akwai kuma sulhu na ƙarƙashin ƙasa da ake yi, wanda dukkanin irin wannan sulhun ya danganta ga yanayin da aka samu kai a ciki.
Amma a yanzu idan Najeriya ta ce za ta yi sulhu da ƴan kungiyar Boko Haram, sai aga kamar kima shugaban ƙasa ta Najeriya ya yi ƙasa, an kashe maƙudan kuɗaɗe, an halaka dubban mutane da sunan wannan yaƙin, amma ba a tashi sulhun ba sai yanzu.
Ai, ƙasashen duniya manya-manya irin su Amerika, su Ingila, su Faransa a tarihi sun yi sulhace-sulhace irin wannan domin tsaye da fitina, kuma ba wani abun kunya ba ne don Najeriya ko shugaba Buhari a matsayinsa na tsohon general ya yarda an yi wannan sulhun.
Umar Faruku Musa, mura Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla, an samu sabon tsarin biyan kudin wutan lantarki a Najeriya wanda za a fara amfani da shi ta hanyar zubawa a asusun bankuna maimakon bi ta hannun kamfanonin da ke dillancin wutar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu Al-Hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani.
Babban bankin Najeriya CBN ya fitar da sabon tsarin da ya umarci bankuna su bude wa dillalan wutar lantarki asusu na musamman, inda mutane za su rika biyan kudin wutar su. Wannan na daga cikin yarjejeniyar samun lamunin dala miliyan 750 da aka ware wa sashen inganta lantarki ga Najeriya, cikin lamunin dala biliyan 1.5 da bankin duniya zai ba wa kasar ta Afirka ta Yamma mai kimanin mutum miliyan 200. Tuni shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa kwamitin da zai bitar farashin wutar lantarkin da aka tsara fara aikinsa a farkon watan gobe. Ministan lantarki Salim Mamman ya ce gwamnatin ta ɗau dukkan matakan tabbatar da ingancin samar da wutar ta hanyar kamfanonin dillancin da ake kira DISCOS.
Saboda na ga mutane cewa akwai wuta, shi ɗan daidai wanda zamu bawa dai Najeriya a yanzu ba mu ce gaba ba ta samu wadatacce, to amma masu raba wuta sun yi karɓan wutan.
Waɗannan kamfanonin ƴan kasuwa da suke sayarwa mutane kai tsaye kin
eh su ɗi sun yi karɓan wutan. To yanzu kaga muna kunnu wutan nan kamar ƙarfin wutan nan gudun 10,000, za mu iya kunnu ta kamar 10,000, su masu ɗauka a waya za su iya ɗauka su ma kamar 8,000, to masu karɓa su a duk abin da ake nan karban wutan da suke duk karbin karban wutan baya wuce 2,000 zuwa 2,000
yanzu ko wajen megawatt kusan 1,800 kenan da ba amfani da ta Najeriya
amma biya ka bai da haka ya danganta ai ya danganta ai a ce maka gashi nan zamu iya kunno 1,013 amma abin da yanzu ake karba a biya 2,300 masu rawa wuta suke karba a cikin 3,000 nan masu biya kudin 3,000 ba sa iya biya sai su biya kudin 1,500
minista wannan laifin masu sayarwa ne ko jama'a masu saya a gidajen su
duka biyu laifin masu ka gare ba za ka ce laifin masu laifin kowa na da nashi laifin to amma yawanci laifin ai ga masu sayarwa ne
wani kalubalen wutar lantarki shine biyan kudin wuta ba tare da wutar ba ko ko ba tare da mita ba ko kuma yadda wasu mutane ke bi ta barauniyar hanya suna sace wutar ko ma dai me za a ce jama'a kan dora hukumomi alhakin rashin tsayuwar wutar da gaza karbar kudin wutar ta hanyar da ta dace
bangaren su yan kasuwa da suka zuba hannun jari ci gaba da investing kudin su na wajen sabunta abubuwan da ake amfani da su da gaggyarwa da suka lalace sannan su kuma mutane a bangaren su ya zamana san cewa ita wannan wutar lantarki ba fakirta bane ba
yanzu a tuna ministan wuta Salim Amman ya ce an dade ana roman baka kan batun samar da wuta daga tsaunin Mambila tun ma zamanin gwamnatin soja ta Yakubu da sai ma da aka nada shi minista ne ya samar da filin da za a yi aikin hakikan ya ka fara biyan waɗannan kudaden ta bankuna masana tattalin arziki na nuna wannan ma wata hanya ce da bankuna za su ke samu riba ta hanyar karbar kudaden wuta daga hannun jama'a Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya
yanzu kuma ga Ibrahim Abdul Aziz da rahoton sanin musamman kan yanayin da tattalin arziki ya shiga yayin annobar coronavirus
Baya ga batun lafiya yanzu haka wata matsalar da annobar cutar corona ta jawo a Najeriya ita ce ta matsanancin halin rayuwa yayin da a bangare guda kayakin mara rayuwa musamman hatsi ke kara tashin gurin zabe kamar yadda jama'a ke kokawa
Sunana Abdulaziz Jauro to a hakika ni ban taba ma shiga matsala a rayuwa irin ta yanzu ba duk wani bangare na rayuwa a cakuɗe yake gaba daya komai a matsayi yake yanzu ka duba bangaren abinci da mutum zai sa a bakin salati ma tsada iyalin Canada har ma kaman su biyar haka nan modon shinkafa a da muna saya akan naira 300 da wani abu da tafi 400 ne tsadan yanzu 800 ake sayar da modon shinkafa ka duba tafiya ka shiga mota daga jiha zuwa jiha misali Taraba zuwa Adamawa da ana biya naira 800 yawanci ko 1,000 yanzu kuma sai ka biya kudi naira 2,000 har da wani abu ka duba duk wani bangare na rayuwa abun da gaba daya matsayi tallafin da ake yi in dai bangaren gwamnati ne ana ba wanda aka sani mai uwa a gindin murhu shike samu
kawa yanzu dubban milionaire ne ma dai gwamnatin tarayya da kuma jihohi ke ma ikirarin cewa sun kashe wajen tallafa masu karamin karfi da zimmar rage radin wahalar rayuwa da ake fama da shi sakamakon wannan annoba ta cutar corona mai lagabin COVID-19 to wai ko anya talaka ana samu wannan tallafi kuwa
dole ne ta gumi sai saboda yadda halin da ake ciki a yanzu ga COVID-19 ga COVID yunwa duka ya hadu saboda kaman yadda na bar gida yanzu haka yara suke bukatan cin abinci rana babu na dare ana magana ma babu
amma ai hukumomi suna bacewa suna kai tallafi an kai tallafi da mai rage yawan radadi ko bai she koyin ko kuma abu ne ya yawa
a radio kan mun ji an kai tallafi gaskiya amma bai iso hannun mu ba mu talakawa sai dai mu gana wucewa da manyan mototi a ce mun ai wannan tallafi ne to mu je ba za mu ji kon kwasa kofa ma ba za mu ji ba sai dai a radio mu tace ana cewa an raba wa wancan minister kudi ko minister tallafi ce ko wace ce tana ta magana ta ba da kuɗi ta ciyar da ƴan makaranta kuma makaranta a rufe kuma sai ta ciyar da ƴan makaranta shine abin yake cimin rai kullum
to ku ya rayuwa take yanzu
ba za mu dai ce wani abu ba sai dai mu gode wa ubangiji tunda ya halicce mu ba za mu ce ya manta da mu ba duk dai wannan jarabawa ce ya daura mana da ya hada mu da irin wannan shugabancin gaskiya
annobar dai ta ma don kofar da harkokin kasuwanci da dama inda ko wasu ƴan kasuwa ma suka zama abin tausayi a cewar shugaban kungiyar ƴan kasuwa na John Area 19 Alhaji Ibrahim Muhammad ATC
wata girba ku aika mata bukata bane ta gwamnatin wata da ku kunkusa ba
to kunkusa wannan muka yi shi ne muna take rayuwar aliyya kamar dukkan ba to chairman namu na kasa ce kuma da chairman na abu da tsafta ba irin kira-kirare da jiwa a duba a ga yadda yake da kasan shi ciki amma har yanzu ba wannan kuma har da har yanzu kasuwanni ne wato a duk ciki da ina duniya har yanzu kasuwanni ba a duk ciki ba sai dai kira na kaza da ta buɗe kana da
to sai dai kuma yayin da matalaka ake kokawa tuni wasu wakilai da kuma kungiyoyin sa kai suka so mu neman hanyar tallafawa domin a rage irin radadin da ake ji a yanzu. Honorable Bashir Muhammad Bafe dan majalisar dokin jihar Taraba ne yace shi fa a mazabarsa ta Guroje aiko tuni ya bada nashi tallafin
yanzu musamman zamanin corona nan mutane al'umma sun shiga cikin radadin talauci talauci na ina na hawan da ba a saba ganin irin shi ba wani da wanda kasan ya fi karfin abinda zai ci har yana ciyarwa yanzu shi karan kanshi ma ya zama abinda zai ci wahala ne to cikin ikon Allah mun yi tanadi muna shirye-shirye don mu ga yanda za mu yi mu fitar da mutane daga irin wannan tangi to a mazabana muna da kauyuka dewa muna da wurare dewa wanda komai ka ba mutane zai taimaka musu komai ganganta to alhamdulillah mun samu mun sai babura wato machine guda 60 muka rabawa al'umma wasu su samu su yi shefe ne da shi su yi acaba wato su dauki mutum daga wani wuri zuwa wani wuri wasu su samu abinda za su je gona da shi wasu su samu abinda za su je kiwo dabbobin su da shi a dazuzuka zai taimaka matuƙa gaya wasu su samu abinda zai taimake su su je wuraren aikin su na kasuwa to bayan wannan mun sai a injuna markade mun raba wa mata musamman galibi waɗanda suka samu waɗannan injuna mata ne a cikin gidaje su tallafa wa mazajen su su tallafa wa ƴaƴan su da dai sauran al'umma da yake kewaye da su to mun sai injunan din guda 54 mun sai kekunan dinki guda 54 dukka mun ba mu al'umma wannan duk ya dan tallafa musu ya dan rage musu radadin talauci da wahala mutum dai akalla kusan mutum 180 suka samu wannan tallafi
game da wannan batu gwamnatocin jihohi kamar ce suna sane da halin da ake ciki kuma suna dauka matakin da ya kamata honorable Abubakar Bawa da ke zama hadimin gwamnatin jihar Taraba ta fuskacin hakokin siyasa ya ko bayyana irin matakan da suka dauka a jihar
akwai wani mataki da gwamnatin jihar ta dauka ganin kan cewa an rage radadin da ake fama da shi
to gwamnatin jihar dai wallahi kusan kowa na yabawa domin gwamna ya sa hankalinsa akan wannan COVID-19 dinnan sosai domin idan ka duba kai ko da jiya ma kusan da mangariba yana fama zai je specialist ya duba wasu mashinan da aka yi ordering domin wannan COVID-19 din ya sa dai hankali sosai akai kuma tunda mutane suna bin doka na ga an samu sauki a Taraba sosai
ya zuwa yanzu tuni wannan annoba ta sa wasu sauyin tunanin waɗanda ya kamata a zaba ba wai zaben tumin dare ba
Allah shi ga tabarkan mu da haraka
barka dai
suna
na Ali Muhammad mutum bai fitar bai taba zabe ba ba a san shi ba da ya je wani wuri ya dan samu dan canji kawai sai zo ya tabbalai mu da poster ya ce mu zabe shi
kuna gani akwai darasin da ya kamata shi talaka dauka mi
abun da ya kamata talaka su yi watsi da su kada ma ku sake kuskuren cewa zai zo muku da ce ku zabe ni ku sake zaben shi idan har kuka zabi mutum bai muku ba yanzu ya sake dawowa yace mu zabe shi ba za mu zabe shi ba shine darasi da zamu dauka mun zabe ka domin ka wakilce mu ka tallafa mana amma babu daukan yaran talaka aiki babu tallafa ba yaran talaka babu komai ba za mu zabe su ba saboda basu ba mu tallafin COVID-19 ba ko basu yi aikin da muka tura su su yi ba yau dan jalisa ko na wakile ko na tarayya ko na jihohi yana samun daman daukan aiki babban wanda zai fara bugawa shine abokin sa daga wake wata jaha
kawo yanzu rayuka da dama ne masu kasalwanta a Najeriya sakamakon wannan cuta ta corona yayin da kuma fatan tarka shine Allah ka kashe wannan annoba Ibrahim Abdul Aziz sashi Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya
to a gaida Ibrahim Abdul Aziz da rahoton sa na musamman
Now we're
yanzu cutar coronavirus ba ta da magani.
Idan kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar,
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangar jiki ya tsira.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kafin mu ci gaba da shirin, mu shakata da wannan waka.
Walle walle wana ta dauki kama kaiya kaiya ogana bugo ba mu ne ba. Walle walle wana ta dauki kama kaiya kaiya ogana bugo ba mu ne ba. Walle walle wana ta dauki kama kaiya kaiya ogana bugo ba mu ne ba. Ya sunan rabba ubangiji matakin rawa mai makadanci mai ban tabara bai tabewa. Kai ne mai kyauta Allah ka bani barainawa ya da amci Allah da dawo manzo babba haka balle balle mana ka dauki ka ba kaiya mai kyauta ne magana gobe ba mu ne ba ina roƙon ka ya rabbi dan yi sarman zanka dan abadalla sabon abi da mai kishinka kai zan roka kaunar manzo ila husa bazan tafi ba walle walle wana ta dauki kama kiriya kiriya magana gobe ba mu biwa na da bayani ya al'umma ko dan saurara mutun da nake yi idan ka ji na kana ka dura dukan jagora idan yana da niyyar kwara da gaskiya ta bin shari'a ba walle walle wana ta dauki kama kiriya kiriya magana gobe ba mu ne ba idan mu ne yau magana gobe ba mu ne ba ina mugunta domin ba za ta kai mu ga ci ba dukan mai mulki idan ba zai yi adalci ba don wata rana akwai atashi ba shi ne ba walle walle wana ka dauki kama kiriya kiriya kanku ne magana gobe ba mu ne ba idan ka lura ai wa'adin ka zai kare ba bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa ba kai zalunci a lahirar ka za ka gani ba walakiri bazai tala zalunci ba walle walle wana ta dauki kama kiriya kiriya kanku ne magana gobe ba mu ne ba mutum mama gunci bai yi kama da jagora ba dan ya samu bazai tausa al'umma ba burin sa kawai shi ya tara arziki dan zamba sana'ar su baki shi ba walle walle wana ta dauki kama kiriya kiriya magana gobe ba mu ne ba abin haushi ma batun so ba kama kiriya kama kiriya su je wa al'umma dan dauka da jagoranci su je da ci da addinin ka ya ban san duka fara kaucewa haka haka walle walle bana ka dauke ka ba kariya kariya ne magana gobe ba mu ne ba shugaba ma mugunci wannan ba za ya sarran hama ba shugaba ma na kirki ba za ya samu alkhairi ba shugaba mai gida ko fajiri ba zai daraja ba shugaba mai kariya bai bin sama ba zai
yanzu sai zangon shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Yayin da tashe-tashen hankula masu nasaba da launin fata ke ƙara ta'azzara a Amurka, a daren jiya Laraba, mataimakin shugaban Amurka Mike Pence ya shaidawa 'yan kasar cewar ba ku da tsaro karkashin jagorancin Joe Biden. Ya caccaki dan takarar jam'iyyar Democrat mai ra'ayi irin na masu bukatar a rage kudaden 'yan sanda a karon farko bayan watanni biyar da rufewa. Wata kotu a kasar New Zealand ta yanke hukuncin kisa ba tare da yiwuwar abuwa ba a nan gaba ga wani bature mai tsatsauran ra'ayin fifita jinsi wanda ya hallaka wasu masallata 51 a masallatai biyu a shekarar da ta gabata. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka a jiya Laraba ta sanar da cewar za ta gudanar da bincike akan harbin wani bakin fata da aka yi a garin Kenosha a jihar Wisconsin.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da asuba za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande wanda ya tana gabatarwa, sai kuma Julie Levis Gresham da ta hada mana shirin. Ni Madina Dahiru mai shanu nake cewa a kwana lafiya.